إن كل مخطبة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك يوكوا عند من كيسوا تأدين المسلم تي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara abuwanmu a wannan madarasi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare da aka fi sani sa da masallacin Tafamsi Azare da ke karamar hukumar Katawu a jihar Bauchi. Madarasi da muke karatu na sira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Wannan shine madarasi na 124 a wannan yammaci na Juma'a 29 ga watan Shawwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wadda ta yi daidai da 17 ga watan Afrilu na shekara ta 2026 na Hijiriya. A matalisin da ya gabata mun yi bayani kai ne sama da abin da kuka san domin sa, ma'ana kafar abin da annabi ya tallata musu na musulunci ya bi musu alkairi sama da yarjejeniya da suka zo don su kulla tsakaninsu da Qurayshawa. Sai ɗaya daga cikin waɗannan jakadu na Aus mutan Madina da ake kiransa Abul Haisam ya ce wa Iyas bin Mu'ad, bai mana baki ba don wannan abin muka buga, ma'ana ba don musulunci suka zo ba, sun zo ne don wani abu daban wanda ba musulunci. To sai Iyas bin Mu'ad ya daba kansa ya ce, to daga nan sai aka kulla babu babu islamin asa, aka kulla sabon babu, aka shiga sabon babu bayan an kammala bayani dangane da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bibiyar ɗabi'u na Larabawa da suke zuwa aikin hajji yana tallata musu addinin musulunci. To babin da ya biyo baya shi ne batu islamin ansa fara musulunkar al'ansa. Wannan babi mun yi takaitaccen bayani dangane da su wane ne ake nufi al'ansa a majalisunmu da ya gabata. A dunkule, idan an ce al'ansa su ne mutanen Madina waɗanda suka fito daga kabilar Aus da kuma kabilar Khazraj, jam'i ne na al'ansari. Al'ansari shi shi kadai. Al'ansar kuma jam'i wato masu yawa. Mun yi bayanin me ake nufi da al'ansar, su ne mataimaka, sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, kamar yadda suka taimaki sahabbansa ta fuskoki daban-daban. Fuskar Badriya sun taimakawa sahabban Annabi, sun ba su mata sun aura. Fuskar Gurin Zama sun taimaka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, sun ba su gidaje sun zauna. Fuskar Sana'a sun ba su jari da guraben noma, abinda ya shafi abinci. Wannan ya sa aka kira su da al'ansa. Allah ya kira su da wannan suna kamar yadda muka yi bayani cikin Alƙur'ani a gurare daban-daban, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya kira su da wannan suna a gurare daban-daban. Wannan babi da za mu shiga bayani cikinsa zai fito mana da yadda suka fara musulunta, yaya aka yi mutan Madina kan suka fara karɓar addinin musulunci gurin manzon Allah. To abin da babin ya kusa ya ce, walamma ja'a al-mursil, lokacin da taro na aikin hajji, inda lokacin aikin hajji ba karamin taro ake, duk inda Balarabe yake zai kokari ya zo Makka don a yi aikin hajji tare da shi, domin suna girmama hajjin Ka'aba. Larabawa suna girmama hajjin Ka'aba, to saboda haka wannan ya sa aikin hajji baya kuncewa mutum sai in yana da uzuri mai kyau. Sannan kuma aikin hajji dube da cewa sunna ce ta Annabi Ibrahim, su kuma Larabawa suna kallon kawunansa a matsayin jikokinsa, to wannan ya sa suke rayawa wannan sunna ta su. To lokacin da taro na aikin hajji ya zo, ta'arrada Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li nafarin minhum yablughuna sittata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bidiro ga wata ƴar ƙaramar tawaga na mutan Madina wanda adadin su ya kai mutum shida. Manzo Allah ya bidiro da kansa gare su. Wa kulluhum min al-Khazraj, dukkan mutane guda shidan nan sun fito daga kabilar Khazraj. A bayan mun tuno, Annabi ya haɗu da jakadu na kabilar Aus waɗanda suka zo garin Makka don su kulla yarjejeniya tsakaninsu da Qurayshawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, shin ba zan fito muku da abin da ya fi alkhairi sama da abin da kuka zo domin sa ba, kamar yadda muka yi bayani? Suka ce, muna sauraron ka. Ya ce, ku kadaita Allah maɗaukakin sarki shi kadai da bauta, kar ku yi masa shirka ko kaɗan. Ni manzo ne Allah ya aiko ni zuwa ga mutan duniya gaba ɗaya, ba a iya mutan Makka kawai Allah ya aiko ni ga mutan duniya. Kenan yanzu cewa da ya yi mutan duniya, wannan ya ga mai hassu da suka taho daga Madina sun shiga cikin mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzon Allah zuwa gare su. To a nan ya karanta musu Alƙur'ani, ɗaya daga cikinsu da ake kiransa Iyas bin Mu'adh. Alƙur'anin nan ya burge shi, shi ne ya ce, tabbas wannan abin da ya zo da shi ya fi alkhairi sama da abin da muka zo gurinsa. To waɗannan mutane shidan kuma da Annabi ya bidiro da kansa gare su sun fito daga kabilar Khazraj. Kaga kowace kabila Annabi ya tallata mata musulunci. Kabilar Aus ya tallata mata musulunci, kuma an samu wani sashi daga cikin 'yan kabilar da abin ya shiga cikin zuciyarsa. To a nan kuma bayanin da ake yi lokacin aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bidiro da kansa ga wani sashe na mutan Madina daga kabilar Khazraj wanda adadin su ya kai mutane guda shi an ambata mana sunayen su kamar haka yace su ne As'ad bin Zurarah wannan mutum na farko kenan cikin mutane guda shi da kabilar Khazraj wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bidiro musu da addinin musulunci na biyu Auf bin al-Harith na uku Rafid bin Malik na uku Utbah bin Amir na biyar Utbah bin Amir na shida na ƙarshe kenan Jabir bin Abdullah wannan kamar yadda muka sani yana cikin sahabban annabi da suke da hadisai masu yawa akwai mutane guda bakwai cikin sahabban annabi da aka wayi gari ba wanda ya kai yawan haddan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sahabban annabi kaka to Jabir bin Abdullah yana cikin jerin mutane guda bakwai da suka fi sauran sahabbai yawan haddan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah kuma sai gashi yana cikin mutane guda shida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bidiro da kansa gare su. Manzon Allah da ya zo gare su waɗannan mutane guda shida da aka lissafo mana sunayensu yace wada'ahu ila al-islam wa ila mu'awanatihi fi tablighi risalati rabbi. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai nemi abubuwa guda biyu daga gurin waɗannan mutane guda shida ɗan ƙabilar Khazraj. Abu na farko da ahun ila al-islam manzo Allah ya kira su zuwa ga musulunci su musulunta su karɓi addinin musulunci su daina shirka wannan abu na farko kenan da annabi ya kira su gare shi. Abu na biyu wa ila mu'awanatihi fi tablighi risalati rabbi ya kira su akan su taimake shi su agaza masa wajen isar da saƙon Ubangijinsa. Me yasa annabi ya nemi agajinsu da taimakonsu? Dalilai ne guda biyu suka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi agajinsu da taimakonsu. Dalili na farko garinsa garin Makka mutanen garin sun hana shi ya isar da saƙon Ubangiji. To sai yake neman wani gari daban wanda ba garinsa ba wanda mutan garin za su taimaka masa su ba shi dama na isar da saƙon Ubangiji. Wannan shi ne dalili na farko da ya sa annabi ya nemi agajinsa. Dalili na biyu duk wani wanda yake so ya isar da saƙon Ubangiji yana buƙatar mataimaka wanda za su agaza masa shi kadai ba zai iya ba. Allah shi ne yake da siffar kadaitaka. Allah shi ne baya son kishi, baya son tsara, baya son sa'a, amma mu kan adam dole muna buƙatar mataimaki. Ɗan adam yana buƙatar mataimaki, yana buƙatar mai agazawa, yana buƙatar fatina, saboda wai Bahaushe yana cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka sai an haɗa hannaye da yawa. To ɗan adam shi saboda na tasu irin nasa yana buƙatar ya samu abokin tarayya ga duk abin da ya saba ba, saboda duk abin da mutum biyu suka yi za ka ga ya fi wanda mutum ɗaya yi, abin da mutane uku suka yi za ka ga ya fi wanda mutum biyu suka yi. To haka a duk lokacin da adadin ya ƙaru sai ka ga abin ya fi ban ƙaye, ya fi kyau, ya fi ƙayatarwa, an fi kuma yinsa yadda ya kamata. Saɓanin Ubangiji shi kuma baya buƙatar mutum, baya buƙatar tsara, baya buƙatar sa. Wannan na nuna mana kamala da cika na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tallata musu addinin musulunci kuma ya nemi su agaza masa wajen isar da saƙon Ubangijinsa. Kenan wannan na nuna za su agaza masa ta fuskar su ba shi gurin zama, tunda a nan Makka an hana shi ya isar. Kenan yanzu yana neman wani gari da zai zauna don ya samu damar isar da saƙon. sannan abu na biyu bayan sun ba shi gurin zama wani ƙalubale da zai tinkare shi su haɗa ƙarfi da ƙarfi da shi da su wajen tinkara wannan ƙalubale din a turbar isar da saƙon Ubangiji. To a nan mutanen Madinan nan mutane guda shida nan da aka lissafo mana sunayensu da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan maganganu guda biyu kowane ɗaya daga cikinsu sai ya ɗago kansa yana kallon manzon sallallahu alaihi wasallam. Dukansu su shida da suka kalli manzon Allah sai suka samu nutsuwa cewa shi ɗin manzon Allah ne. Dukansu me yasa suka samu nutsuwa cewa shi manzon Allah? Za mu ga bayanin. Lokacin da Annabi ya musu wannan bayani suka kalle shi daga sama har ƙasa. Wa qala ba'duhum li ba'd, sai sashen su yace wa sashi, innahu lan-nabiyyul ladhi kanat ta'idukum bihi yahud. A'a, lallai fa wannan mutumi matashin nan fa shine annabin da Yahudawa suke tsoratar da ku da zuwa. Yahudawa idan an samu safani tunda ai a baya wani bayani cewa a garin Madina nau'in kabilu guda biyar ne suke zaune a Madina. Kabilu biyu daga Larabawa, uku kuma daga Yahudawa. Biyu daga Larabawa su ne kabilar Aus da kabilar Khazraj, uku kuma daga Yahudawa kabilar Banu Qaynuqa, kabilar Banu Nadir, kabilar Banu Qurayza. Waɗannan nau'ukan kabilu guda biyar suke rayuwa cikin garin. Idan aka samu saɓani tsakanin Larabawa, ƙabilun Larabawa da ƙabilun Yahudawa, ƙabilun Larabawa suka yi galaba kan Yahudawa, to a nan sai Yahudawan su dinga tsoratar da su da cewa ku yi dai lokaci ne, ai Allah na dabda aiko manzo wanda idan ya zo zai yaƙi Larabawa, za mu haɗu mu haɗa kai da shi wajen yaƙi. Siffarsa iri kaza, siffarsa iri kaza, siffarsa iri kaza. To a nan ne mutanen Madina suka kiyaye siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda yadda Yahudawa ke bayyana musu. Su kuma Yahudawa sun karanta cikin littafin siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam, sun san annabi farin sani kamar yadda suka san ƴaƴansu na cikinsu. Haka Allah ya bayyana ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, waɗanda muka ba su littafi su ne Yahudu da Nasara, sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ƴaƴansu na cikinsu. To Yahudawa sun karanta siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin littafinsu na Attawrat. Shi yasa a duk lokacin da suke tsawatar da ƙabilun Larabawa na mutan Madina suke tsoratar da su, sai su bayyana siffofin annabi sallallahu alaihi wasallama su ce Allah na dabda aiko shi zai yaƙe ku, mu kuma za mu taimaka masa wajen yaƙar. To shi ne a nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yake kiransu zuwa ga musulunci, kuma yake kiransu kansu taimaka masa. Suka kare wa annabi kallo, sai suka ga dukkan siffofi da Yahuda wannan suka ambata annabi siffofin sun bayyana tare da shi. To shi ne wani sashi ya ce ma wani sashi, lallai wannan shi ne annabin da Yahudawa suka kasance suke tsoratar da ku a kansa. Fala yasbiqunnakum ilayhi, kar ku kuskura ku yadda Yahudawa su riga ku isa gare shi wajen karɓan abin da ya zo shi. Kenan yanzu ku yi maza ku riga Yahudawa, ku karɓi abin da ya zo da shi, ku yi imani da shi, kar ku bari Yahudawa su riga ku. Matuƙar kuka bari Yahudawa su riga ku, to kashin ku ya bushe. Ba amanu bihi, tare dukansu waɗannan take dukkan waɗannan mutane guda shida sai suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaquhu, suka gaskata shi. Waɗannan mutane guda shida daga ƙabilar Khazraj a take suka yi imani da shi, suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, na shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah, kai kuma manzon Allah. Wa qalu, suka ce inna taratna qaumana bainahum min al'adawati ma bainahum suke ga manzon Allah ba su ke musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke cewa ai mun bar mutanen mu a garin Madina su wane ne mutanen su kabila su da suka fito daga cikin ta Khazraj da kuma tafaratta kabilan Aws sun bar su a garin Madina akwai matsanancin gaba da kiyayya tsakanin su kenan su ma abun yana ci musu tsuwa gaban da ke tsakanin bangarorin guda biyu kowanne baya fito amma ɗabi'a ce da suka taso ciki wacce suka gada daga iyaye da kakanni sai suke tafiya ciki wannan yake nuna maka alfanun addinin musulunci addinin musulunci ya yi fito na fito da ɗabi'u da mutane suka riski iyaye da kakanni a kai matuƙar ɗabi'un ba su dace da daidai ba yanzu yaƙi ya dace da daidai ga mai hankali ko da ma ba a kawo batun addini ba wannan ya soki wannan da makami wannan ya fishe wannan da makami wannan ko da a hankalci abu ne wanda ya dace ba abu ba ne da ya dace wanda su ma suna kyamar abu ba sa son abu amma saboda sun gada daga iyaye da kakanni dole su tafi a kai wai za ila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba awalau kana aba'uhu la yaqiluna shay'an wa la yahtadun idan aka ce musu ittabi'u ma anzalallahu ku bi abin da Allah ya sauka ku bar dabi'u da al'adu niya ku da kuka riski iyaye da kakanni akai martanin da suke mayarwa sai su ce bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba a'a mu dai muna nan akan abin da kuka samu iyayenmu akai da kakanni za mu bi su ba za mu kauce turba su ba ba za mu saba mu iyaye da kakanni ba Allah ya ce a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an shin ko da iyayen su ba su da hankali ko kaɗan wala ya'qiluna kuma ba sa shiruwa a hakan za su bi su to waɗannan mutane na Madina abin da ke kai kawo a tsakaninsu na gaba da kiyayya su kansu ba sa su to amma saboda sun gada daga iyaye da kakanni suna ga dole su tafi abu to shine a nan gurin suna karɓar musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ke suka koka masa abin da ke ci musu tuwa a kwanu su ji menene karantawar musulunci a kai wannan yaƙi da suke tsakaninsu wannan ya yaƙi wannan ya zub da jinin wannan ya kashe wannan abin da bai taka kara karya ba wallahi wani lokaci akan biro ne da za a yi rubutu da shi wanda bai wuce naira 700 sai a yi shekara ana gwabza yaƙi tsakanin wannan kabila da wannan kabila saboda rashin rubutu su ma a tunaninsu wannan ba abu ba ne da ya dace ba amma tun da sun riski iyaye da kakanni a kai dole su tafi a kan to shi ne suka bi ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama su ji mai manzon Allah zai ce sai suke ci gaba da faɗaitar da junansu akan muhimmancin bin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce fa iyajma'uhumullahu alayka fala rajula a'azzu minka suka bayyana annabi gaban da ke tsakanin su kuma sai suke ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan har Allah madaukakin sarki ya hada kawunansu akan ka duka suka karbi abin da ka zo da shi na musulunci to ba za a waye gari a yankin Larabawa ba wanda zai kai ka ɗaukaka ba wanda zai kai ka buwaya ba wanda zai kai ka isa kenan yanzu tunda akwai gaba da kiyayya tsakaninsu idan Allah ya haɗa kawunansu a sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba da kiyayyar ta gushe ta kau a sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi zai samu izza zai samu buwaya wadda ba wani mahaluki da ya isa ya samu wannan izza annabi dai bai bayar musu da martaba shi dai mutum da sun karɓi musulunci alhamdulillah dama babban fatansu abu na biyu kuma da ya nema daga gurinsu a kan su taimake shi wajen isar da saƙon ubangijinsa sai suka ɗauka masa alƙawari
shine anan yace wa wa'adul muqabalata fil mawsimil muqbil sai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari kan cewa za su hadu da shi su tattauna da shi kan yadda za su yi su taimake shi wajen isar da saƙon ubangijin sa a lokaci da zai zo na haduwa na shekara mai zuwa haduwar aikin hajji yanzu su sun karɓi musulunci dama abubuwa guda biyu annabi ya nema da su abu na farko su karɓi abin da ya zo da shi na addinin musulunci abu na biyu su taimake shi wajen isar da addinin musulunci to sun karɓi musulunci kaga abu na farko da annabi ya bukata daga gare su sun aiwatar shi ne karɓar musulunci abu na biyu kuma su taimake shi wajen isar da saƙon ubangijinsa sai suka masa alƙawari cewar baɗi in Allah ya kai mu lokacin aikin hajji za mu zo mu zauna mu yi mitin mu tattauna da kai mu ga yaya za mu tsara yadda za mu taimake ka ya ce wa hadha huwa badu'ul islami li arabiyyati wannan shine matsomin musulunta larabawan madina waɗannan mutane guda shida suka karɓi musulunci gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine matsomin musuluntar larabawan madina ya tsiriba garin madina kamar yadda muka bayyana ai garin madina mun ce tana da sunaye da yawa daga cikin sunayen ta akwai ya tsiriba ga kuma madina waɗannan sunaye guda biyu ambatonsu ya zo cikin alƙur'ani kuma ambatonsu ya zo cikin hadisi na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam akwai kuma wasu sunaye bayan ya tsiriba bayan madina wanda bayan mun ambace su irin su tayyiba irin su taba irin su al mahbuba irin su al jabira irin su al marjuma irin su al azra da makamantar su sunayen garin madina suna da yawa amma sunayen da suka fi shahara guda biyu madina da kuma ya tsiriba to wannan babi da muka karanta ya bayyana mana yadda mutan madina suka fara karɓar musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu sun karɓi musulunci gurin manzon Allah sai kuma suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari kan cewa shekara mai zuwa za su zo a zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tattauna su ga yaya za su yi su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya samu damar isar da wannan addini da Allah mafarkin sarki ya aiko shi da shi to sai babi na gaba ya ce al'aqabatul ula aqaba ta farko mecece ake nufi da al'aqabatu wacce har aka mata laqabi da ta farko kenan aqabar akwai ta biyu inda wannan ta farko ce ta biyu tana nan ta to mecece al'aqabatu wacce har aka mata laqabi da ta farko kuma za a zo a ga ta biyu nan da in an ce al'aqabatu wannan kalma ce da aka ciro ta daga sunan ramukan da ake jifa amina mun san wanda ya fara aikin hajji ko kuma wanda ya yi tsayuwar arfa ya zo ya kwana a Muzdalifa ranar jajiberin sallar layya ran tara ga wata kenan ranar idan gari ya waye ranar sallar layya ran goma ga watan Dhulhijja mahajjata za su kunguma su tafi Mina idan suka shigo Mina za su wuce can ƙarshen Mina inda Mina take da boda da garin Makka to a nan ne za a samu guraben jifa akwai gurin jifa wanda ake kiransa Jamratus Sughra akwai gurin jifa da ake kiransa Jamratul Wusta akwai gurin jifa da ake kiranta Jamratul Aqaba mun ji sunan inda ne Jamratus Sughra ita ce rami na farko idan ka taho daga Muzdalifa ka shigo Mina rami na farko da za ka tara sunansa Jamratul Sughra wato gurin jifa amma ƙarami idan ka wuce shi akwai Jamratul Wusta gurin jifa wanda yake na tsakiya ba shi bane na farko ba shi bane na ƙarshe akwai kuma jamratul aqaba gurin jifa wanda yake can nesa shine mafi girma cikin su to anan gurin da aka ce al-aqabatu dilla aqaba ta farko dalilin da yasa aka kira ta da aqaba saboda annabi mitin din da yayi da mutanen Madina yayi ne a gurin wannan rami da ake kiransa jamratul aqaba jamratul aqaba shine rami na uku wanda a ranar sallah cikin sa ne kawai mai aikin hajji zai je mai aikin hajji idan ya zo zai wuce jamratul sufa rami na farko ya wuce jamratul wusta rami na biyu ya je jamratul aqaba wacce ake kiranta jamratul aqaba gurin jifa na to a nan ne mai aikin hajji zai jefa tsakuwa guda bakwai ranar sallar da amma ranar 11 da 12 a duka ramuka guda uku mahajjaci zai jefa janaran sallah kawai tsakuwa bakwai zai jefa amma ranar 11 zai jefa 21 saboda a ramin farko zai jefa bakwai a rami na biyu zai jefa bakwai a rami na ƙarshe wanda ake kiransa jamratul aqaba nan ma zai jefa bakwai kaga bakwai sau uku 21 waka ranar 12 haka ranar 13 ga wanda ya yi jinkiri bai bar mina ba har sai da ya kwana zuwa ranar 14 to jamratul aqaba wannan rami da ake kiransa jamratul aqaba a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna suka tattauna da jakadun mutan Madina da suka masa alkawari cewar baki za su zo a zauna to baɗin da ta yi da suka zo an zauna ne inda jamratul aqaba take to shi yasa aka kira tattaunawar da annabi ya yi da su da al-aqabatul ula wato an ciro sunan tattaunawar ne dube da gurin da suka zauna suka tattauna ina fata mun gane bayani yanzu nan ba masallaci ba ne na cikin asibitin FMC sai a zauna a tattauna cikin wannan masallaci sai a kira tattaunawar masallacin FMC to kamar haka ne kamar wannan kwatance da nai irinsa ne da annabi ya zauna da shi da mutan Madina suka tattauna a jamratul aqaba sai aka kira tattaunawar tasu da al-aqabatul ula ma'ana tattaunawa ta farko amma tattaunawar sai aka zakulo mata sunanta dube da gurbin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna suka tattauna da mutane sai aka zakulo mata sunan tattaunawa daga sunan gurin da aka zauna aka tattauna kuma wannan dabi'a ce ta Larabawa ko da yaki ne aka gwabza a guri ana samun mu wannan yaki suna dube da gurin da aka gwabza yaki kamar yadda muka yi bayani yakin Badar an yi shi ne a gurin Badar a Badar to da aka tashi yakin sai aka samo masa suna daga gurin da aka gwabza wannan yaki sai ake kiran yakin da yakin Badar yakin Uhud an yi shi ne cikin dutsen Uhud to sai aka ciro wa sunan yakin aka ciro wa yakin suna daga gurin da aka gwabza yakin shine Uhud dutsen Uhud sai ake kiran yakin da yakin Uhud yakin Kaibara an yi yakin ne a garin Kaibara sai aka samo wa wannan yakin suna daga garin da aka gwabza yakin shine Kaibara sai ake kiran yakin da yakin Kaibara to haka anan gurin al-aqabatul ula tattaunawa ta farko da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da mutan Madina an ciro ma wannan tattaunawa suna dube da inda annabi ya zauna da shi da mutan Madina suka tattauna sun tattauna ne kamar yadda na yi bayani a al-aqabatu jamratul aqaba ma'ana gurin jifa wanda ake kiransa da al-aqaba to sai aka ciro wa tattaunawar suna dube da gurbin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suka zauna da shi da waɗannan mutane na Madina suka tattauna kenan yanzu wannan al-aqabatu ula tattaunawa ta farko da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da wani sashe na mutan Madina kokari da suke na su taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yada addinin musulunci. Yace falamma kana al'amul muqbil, lokacin da shekara ta mai zuwa take wayo, tunda ai sun yi wa annabi alƙawari cewa shekara mai zuwa za su zo su zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama su tattauna yadda za su yi su taimake shi. To shi ne anan gurin ya ce lokacin da shekara mai zuwa ta kewayo, kalimat na ashara rajula, sai mutane guda goma sha biyu suka taho daga Madina, suka taho Makka aikin hajji, da kuma nufin su zauna su tattauna da manzon Allah, kenan da niyya biyu suka zo Makka. Ba wai sun zo don su yi aikin hajji ba ne kawai su koma, a'a, bayan sun yi aikin hajji za su zauna su yi mitin, su tattauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsara yadda za su yi su taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yada wannan addini na musulunci. To sai mutane guda goma sha biyu suka taho daga garin Madina, minhum asharatun min al-Khazraj, daga cikin mutane goma sha biyun nan akwai mutane guda goma da suka fito daga kabilar Khazraj. Idan za mu tuna a bayanin da ya gabata baya kaɗan, ai, mutanen kabilar Khazraj su shida ne bara, annabi ya same su ya bidiro musu da addinin musulunci, duka shidan suka karɓi musulunci. To sai zamanto da shekara ta kewayo mutane goma kenan, yanzu an samu ƙarin huɗu a kan shida cikin wanda suka musulunta, suka taho za su zo a zauna a tattauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ga yaya za a yi agaza musu, za a taimake shi. Wathnani min al-Aws, sannan mutum biyu daga kabilar Aws, kenan mutum goma daga kabilar Khazraj, mutum biyu daga kabilar Aws, kenan Khazraj su ma sun yi tasiri wa Aws, tunda har aka samu mutane guda biyu da suka musulunta kuma suka taho don a zauna a tattauna da manzon Allah tare da su. Waɗannan mutane guda goma sha biyu ga su nan an ambata mana su. Na farko ambatansa ya gabata a ɗazu, lokacin da ake bayyana mutane shida da annabi ya bidiro musu da addinin musulunci suka karɓa, shi ne As'ad bin Zurara, ɗazu mun ambace shi. To yana cikin wanda suka zo za a yi zama ta farko tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don a tattauna a tsara yadda za a yi su taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mutum na farko ke. Mutum na biyu akwai Auf bin al-Harith. Mutum na uku akwai Mu'adh bin al-Harith, waɗannan duka suna daga kabilar Khazraj. Mutum na huɗu akwai Rafi' bin Malik. Mutum na biyar akwai Zakwan bin Qais. Mutum na shida akwai Ubadah bin Samit. Wannan mutum na shida Ubadah bin Samit, ai, muna jin sunansa, sahabi ne mai falala cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum na bakwai Yazid bin Tha'lab. Mutum na takwas Al-Abbas bin Ubadah. Mutum na tara Uqbah bin Amir. Sai mutum na goma na ƙarshe cikin Khazraj shi ne Uqbah bin Amir. Ya ce wa ha'ula'i min al-Khazraj, waɗannan mutane guda goma dukkansu sun fito daga kabilar Khazraj, kuma suna cikin waɗanda suka taho don su yi aikin hajji kuma su zauna su tattauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai mutane guda biyu kuma da suka fito daga kabilar Aws, akwai Abul Haytham bin Tayhan. Abul Haytham bin Tayhan, sai kuma Uwai bin Sa'id, waɗannan mutane guda biyu sun fito daga kabilar Aws, Abul Haytham bin Tayhan da kuma Uwai bin Sa'id. Idan mun haɗa goma daga Khazraj, biyu daga Aws, sun zama mutum goma sha biyu, sun zo aikin hajji, sannan bayan an ƙare aikin hajji suna za su zauna su tattauna tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fajtami'u bihi inda al-aqaba, to lokacin da suka zo aka yi aikin hajji aka kare, sai suka zauna suka haɗu tare da manzon Allah a gurin Aqaba, shine bayanin da nayi, ma'ana inda ramin Aqaba yake, jamratul Aqaba, shi yasa ma aka kira wannan tattaunawar nasu da al'aqabatul ula, tattaunawa ta farko, an samu mata suna daga gurin da suka zauna suka tattauna. Sai suka haɗu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a inda gurin jifa da ake kiransa al'aqaba yake. Ai, a cikinsu akwai wanda su ba sa cikin waɗanda annabi ya haɗu da su ba. To a nan ya ce wa aslahum wa bayyahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai'atan nisa. Sai suka musulunta, wanda ba rasul musulunta ya sai suka ƙara jaddada musulunci, wanda kuma ba sa cikin waɗanda annabi ya haɗu da su ba yanzu sai suka musulunta. Yanzu kenan mutane 12 nan duk sun musulunta. Sannan wa bayyahu sai suka yi mubayya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa, akan mubayya'ar mata. Sun yi mubayya'a wa manzon Allah irin mubayya'ar mata. Wace ce mubayya'ar mata? Mubayya'ar mata ita ce wacce aya ta suratul mumtahana ta bayyana mana. Mubayya'ar mata ta auku ne lokacin da annabi ya je garin Makka, ya yi fatu Makka, ya buɗe garin Makka. An samu dandazo na matan Qurayshawa da suka karɓi musulunci gurin annabi, suka yi mubayya'a wa annabi bisa ga wasu abubuwa da annabi ya lissafa musu. Suka ce eh, sun ji sun gani za su kiya, wanda Allah ya ba mu labari cikin Alƙur'ani. Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yazinina wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjuluhunna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunna. Wannan ita ce mubayya'ar da annabi ya yi wa mata. Allah ya ce ya ayyuhan nabi, ya kai annabi, idza ja'aka al-mu'minatu, idan mata mu'minai sun zo maka, yubayyi'naka, suna maka mubayya'a, ala an la yushrikna billahi shay'an, akan ba za su yi shirka da Allah ko kaɗan ba, wa la yasriqna, kuma ba za su yi sata ba, wa la yazinina, kuma ba za su yi zina ba, wala yaqtulna auladahum, kuma ba za su kashe ƴaƴansu ba, wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna, sannan ba za su zo da ƙirƙirarriyar ƙarya ba a gabansu da kuma tsakankanin ƙafafunsu, wala ya'sinaka fi ma'ruf, kuma ba za su saba maka ba a cikin abubuwan da suke nagartattu na addinin musulunci, abubuwan da suke sanannu a addinin musulunci su ne ma'ruf. Fa bayyi'hunna, to ka karɓi mubayya'arsu, wastaghfir lahunna la, kuma ka nema musu gafara. To akan waɗannan abubuwa ne annabi ya yi mubayya'a da mutanen da ya zauna da su, ‘yan Madina su 12, 10 daga ƙabilar Khazraj, 2 daga ƙabilar Aws. Annabi lokacin da ya je aikin hajji, ya je fatu Makka shekara ta 8 bayan hijira, mata sun zo ruru sun yi masa mubaya kan waɗannan abubuwan da Allah ya lissafo mana a cikin Alƙur'ani. Cikin waɗannan mata da suka zo suka yi mubaya a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Hindu bintu Abi Sufyan, zawjatu Abi Sufyan, Hindu matar Abu Sufyan, Hindu bintu Utba, Hindu ƴar Utba. Wannan Hindu ɗin ta yi ta'asa kafin ta musulunta wa addinin musulunci, domin ta sanya bawanta da ake kiransa Wahshi bin Harb a kan cewar ya kashe mata Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaƙin Uhud. Lokacin da aka yi yaƙin Badar, Hindu an mata gagaruminta a yaƙin Badar, aka kashe mata mahaifinta, kuma Hamza ne ya kashe shi. A yaƙin Badar aka kashe mata babbanta, ɗan uwan mahaifinta. A yaƙin Badar aka kashe mata ɗan uwanta. A yaƙin Badar aka kashe mata ɗanta. Waɗannan mutane guda huɗu duka a Badar aka kashe su. don abu ya mata tasiri kwarai da gaske a cikin zuciya. Shi yasa da aka zo fita yakin Uhud ta samu bawanta Wahsh ibn Harb ta masa alkawari cewar in ya kashe mata Hamza ta yanka shi, saboda tana ga in aka kashe mata Hamza an ɗauka mata fansa na ta'adin da aka mata a bai. Wahsh ibn Harb shi kuma dalilin zuwansa yakin Uhud target ɗinsa ya samu ya kashe Hamza, saboda me? Don a yanka shi. Kuma a ƙasa sai ta tukma ruwa, yana kwakwan Hamza har ya samu ya harba wa Hamza kibiya, ya samu harba Hamza ya kashe shi. Lokacin da ya kashe Hamza, ita Hindu bintu Utba matar Abu Sufyan ta zo ta farka cikin Hamza, ta ɗauko hantar Hamza ta gasa a bakinta, duk dai wai don ta ji sanyi cikin zuciyarta, kuma ta samu nutsuwa cewa ta ɗauki fansan abin da Hamza ya mata. Wannan abu ya yi raɗaɗi wa manzon Allah a zuciyarsa. To shi yasa Hindu lokacin da annabi ya je fatu Makka ta karɓi musulunci, to amma tana tsoron ido huɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda hatta shi wanda ya kashe Hamza lokacin da ya zo garin Madina suka yi ido huɗu da annabi sai zuciyarsa ta buga, saboda ya tuno ta'adin da aka yi na kashe masa babbansa. Wannan kuma mutumi gashi ya zo ya musulunta, annabi sai ya ce ya kauce daga ganinsa, saboda shi musulmi ne, kar annabi yana ganinsa yana jin haushin musulmi bayan kuma ya musulunta. Wannan ya sa bar garin Madina ya tafi wani gari can nesa, inda ba zai na haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda duk sanda annabi zai gan shi zai tuno wannan ta'adin. Yanzu kuma ya musulunta, al-islamu kuma ya jibbu ma qabla hu, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya hadimu ma qabla hu, ya jibbu ma qabla hu, musulunci yana rusa duk abin da ya gabace shi, musulunci yana goge duk abin da ya gabace shi. Ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat, kamar yadda ayat Qur'ani ta faɗa. To Hindu tana tsoron ido huɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda ita ce ummul aba'isin kashe Hamza. To da ta tashi kuwa mata suna zuwa su yi mubaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama, da ta tashi kuwa sai ta sa niqabi sai ta rufe fuska, ta zo tana ɗari-ɗari a cikin jerin mata na Qurayshawa da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta bayan karɓan musulunci za su yi mubaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama kan abubuwa guda shida da Allah ya umarni wa annabi ya karɓi mubaya mata, amma sai sun cika sharuɗa guda shida. To lokacin da suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Hindu tana ɗari-ɗari kuma ta sa niqabi ta rufe fuskarta, saboda tana tsoron ido huɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wanda Allah da su yana zaune. Abu na farko da ya fara bayyana musu sai ya ce musu ubayyukunna ala Allah tushrikna billahi shay'a, na karɓi mubaya'a amma bisa ga sharadi na farko, kar ku yi shirka da Allah ko kaɗan daga yau ku aje shirka a gefe, ku kaɗaita Allah da bauta. Wannan mubaya'a ta farko kenan da annabi ya karɓa da budurin mata, su masa mubaya cewar ba za su yi shirka da Allah ko kaɗan ba. To Hindu nan take sai ta ɗago kanta ta ce kai kana zuwa da abubuwan da kana gindaya mana su mu mata maza baka gindaya musu wannan ba. Annabi ya yi mubaya a maza bisa ga sharuɗa guda biyu, sharadi na farko su shiga musulunci, sharadi na biyu kuma duk inda za a fita jihadi a fita da su. Waɗannan a kansu ne annabi ya mubaya a maza. To amma mata kuma da suka zo, abu na farko da annabi ya fara bayyana musu shi ne su ɗau alkawari ba za su yi shirka da Allah ba, in sun ɗau wani alkawari zai karɓi mubaya su. To shi ne Hindu sai ta kasa haƙuri ta ce sharuɗan da kake gindaya mana baka gindaya wa maza, baka gaya musu wannan. Annabi sai bai ɗaga kai ba, bai ma san wace ce take magana, saboda ta rufe fuskarta da littafi. Abu na biyu da annabi ya gaya musu, wanda sharadi ne sai sun cika kafin ya kaddimu baya asu yace wala ya sarqina sannan kuma zai kaddimu baya amma ta amma da sharadi kar su sata yanan kowace mace ta dauka masa alƙawari ba za ta yi sata ba in ta da alƙawari to ya kaddimu baya in ba ta da alƙawari ba zai kaddimu baya a ta nan ma Hindu sai ta kasa hakuri dinda ta rufe fuskarta da niqabi tsoron katta yi ido hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kasa hakuri sai ta ce wa manzon Allah inna aba sufyana rajulun shahihun wa inni asabtu min malihi hannaj tace ya ai abu sufyan mutum ne wanda yake matsoro mun san matsoro barowaci mai kankamo baya bambaruwa mai tauri tace abu sufyan mutum ne mai tauri mai kankamo baya bambaruwa tace ni kuma na dauki wani abu da dukiyarsa na amfani da shi da sabo kenan kuma tana so ta yi ishara ta kansa kuma yanzu annabi yana sa musu sharadi cewa ba zai karbi baya an su wasu mata sai sun dauka masa alƙawari ba za su yi sata to ita kuma ba baya ta yi sata nan ba na dukiyar mijinta saboda matsolo ne mai kankamo ne abinda za ta ci mata da ƴaƴanta baya ba su a wadace wannan sai ya sa sai ta faki idansa sai ta kamfata da sani ta yi amfani da shi ƴaƴanta ma su amfana da shi to shine take ga idan har ta karbi bayar annabi a haka ta yi ha'inci to anan Abu Sufyan kafin manzon Allah ya martani sai yayi farin ya ce duk abin da kika dauka a baya na miki afuwa inji mijinta Abu Sufyan anan sai annabi yayi dariya sai ya gane wace ce take wannan magana saboda da ta boye fuskarta annabi a yanzu ya gane cewa Hindu ce take wannan magana ita kuma ba ta iya hakuri duk abin da annabi ya faɗi sai ta tanka duk da cewa ta zo tana koye kanta kan annabi ya ganta amma koye kan ya gagara saboda ba ta iya hakuri ta magana sai ta mai da bata wannan abu na biyu kenan sharadi na biyu da annabi ya sa sharadi na farko kar su yi shirka da annabi sharadi na biyu kar su yi sata sai ta ce to Abu Sufyan mutum ne mawuyaci mai tauri baya bambaruwa ta dan dauki wani abu na dukiyarsa sai Abu Sufyan ya ce abubuwan da kika dauka na miki afuwa kenan yanzu gaba ake hange ba baya ba baya Abu Sufyan ya ce ya mata to sai abu na uku gabanin nan sai annabi ya ce lallai wannan matar da take magana Hindu ce ko sai ta ce eh kwarai ita ce ya Rasulullah shikenan annabi sai ya ci gaba da maganarsa sai lissafa musu sharadi na uku wanda sai sun cika shi ya karbi rubaya a su ya ce wala ya zinina wala ya zinina sannan har ila yau mata kar su zina in suna so in karbi rubaya a su sharadi na uku kar su zina nan ma Hindu sai ta kasa hakuri ta ce awa ta zinil hurra ta ce ya manzon Allah ya ce ya za ta yi zina su a ɗabi'ar larabawa ya batta saboda zina suna ganin shi kazaman zina suna ganin shi kaskanci ne a ce mace ta je ga namijin da ba mijinta ba ya ga ma al'aurata suna ga kashe shi yasa matan da suke dawabi jikin ɗakin Ka'aba tsirara ai mun san akwai ka'ida da larabawa suka sa ga wanda zai zo yi dawabi jikin ɗakin ka'idar ita ce duk wanda zai dawabi ya je gurin su ya karbi hayar suturar da zai sa ya dawabi da ita ba su yadda ka zo da suturarka da ba su sanya akai ka samu suturar ba ta hanyar halal ka samu suturar ko ta hanyar haram ka zo ka yi dawabi da ita jikin ɗakin Ka'aba suna ga babu girmama ɗakin Ka'aba to sai suka sa ka'ida kuɗin da su suka dinka suturun da za a sa a yi dawafi da su jikin ɗakin Ka'aba kuɗi ne na halal yanzu duk wanda yake so yi dawafi jikin ɗakin Ka'aba ya zo ya karbi haya kaga kamar ba cinyar ba ka ba baya ko kuɗin da zai karbi haya suka san a ina ya samu shi to amma su dai wanda ba shi bane damuwarsu damuwarsu suturar da kuɗin halal aka dinka kai kuma kudin da ka zo ka karbi haya ofin maka kai ka sani in taharar ka samu ihu in taharar ka samu wuzu dai abinda suka sani shine sutura an dinka ta da kudin halal saboda haka duk wanda yake so ya dawafi cikin daki ka ba dole ka karbi haya kudin kuma da ya bayar za a sa asusun hidima wa dakin ka to idan mutun ya zo ba shi da kudi kuma yana so ya yi dawafi sai su ce sai dai kai tsirara ko kuma ka fasa dawafi wanda yake so ya dawafin dole ala tilas sai cire sutura su sai dawafi sura to wannan ba bambanci tsakanin maza da mata to mata idan suka zo suna dawafi sai suna yekuwa suna togaciya suna sanarwa cewa al yawm yabdu ba'dahu yabdu kulluhu aw ba'du fama bada fala uhiddu aidan da suke sa al awrasu yau wani sashensa zai bayyana ko duka saboda haka mutane ku ji wanda suke kewaye da ɗakin Ka'aba duk abin da ya bayyana ban halatta maka ka gani ba ka ta tuka da rubara za ta buɗe al'aurarta wani sashe ko duka to amma ba ka ji kai wanda kake kewaye da ɗakin Ka'aba duk abin da ya bayyana na tsiraicinta ba ta yarje maka ba ba ta halatta maka ba in ka gani ka ga haram ka ga wuce banza wannan dabi'a ce ta Larabawa to shine kinji take mamaki ta ya za a yi kyama ta yi zina macen da bata yadda ma wani wanda ba mijinta ba ba muharramin ta ba ya ga al'aurarta to ta ya za a yi ta yadda har ya zo mata al'aurarta ma ya gani bata yadda ba bata halatta masa to ta ya ma za a yi ta yadda ya zo mata wannan kashe ne a gurin Larabawa kaga wannan yake nuna maka cewa akwai ɗabi'a wacce take kyakkyawa ta wannan fiskar da Larabawan jahiliya suke tafiya wanda sun fi da yawa daga cikin wasu daga cikin musulmi a yau ga shi dai su ba musulmi ba ne suna shirka suna sujjada wa gunki amma tare da haka sun siffanta da ɗabi'a da wasu daga cikin al'umma musulmi da suka yadda Allah shi ne ubangijinsu suke sa gabansu gabas su sallah su waɗannan mushrikan akwai ɗabi'ar da suka siffanta da ita wanda wasu daga cikinsu su ji ba su siffanta da ita shi ne wanda za su je su yi zina wanda za su je su yi zina su waɗannan suna ganin zina kashi suna ganin zina ƙasƙanci ne in ka ga mace tana zina a cikin jahiliya to baiwa ce kuma baiwa dama an san maƙasƙanciya ce kasashiya ce amma ƴantacciya suna gaba yadda za a yi tunda wasu lokacin mutumin da ya mallaki baiwa yakan yi amfani da iko da yake da shi akan baiwar ya tura ta taje ta yi zina ta samu masa kuɗin da zai yi bukatunsa saboda baiwa ana gazina ba komai ba ne a gare ta saɓanin ƴa kashe ne ƙasƙanci ne wulaƙanci ne ya ta yi zina to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa musu wannan sharaɗi na uku sai Hindu take mamaki ta ce ya Rasulullah yanzu ya za ta yi zina tana kamar ba fa'ida ba a sa musu wannan sharaɗi saboda su a jahiliya ba kyamar zina suke to ina ya ga musulunci sai shiga addinin musulunci sai sharaɗi na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yaqtulna auladuhunna ba zai karbi mubaya'ar mata ba sai sun ɗauka masa alkawari ba za su kashe 'ya'yansu ba nan ma Hindu bata hakura sai da ta tanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce to ai ƴaƴanmu kan mun haife su tun suna ƙananu muka yi tarbiyyar su muka rene su ku kuma abadan kuka je kuka kashe su sai da na Umar yayi dariya har sai da ya faɗi ƙasa saboda wannan martani da Hindu ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ai mun haifi ƴaƴanmu mun rene su ba mu kashe su ba ku kuma kuka je kuka kashe su abada saboda haka wannan shari'in sai dai ku gindawa yawo ka kawo ne wannan yana nuna Hindu bata girmama manzon Allah baya nuna cewa bata girmama manzon Allah sai dai tana cikin hadithu ahadin bil islam wanda ba su dade da shiga musulunci ba kuma galibi zaka tarba su da mana wajen magana ba sa tattauna magana sannan kuma yadda wanda suka dade cikin musulunci suka san kima ta manzon Allah sabbin musulunta ba su sani to sai sharadi na biyar na kusa da karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ya'tina bi butanin yaftarina hu baina aydihinna wa arjulihinna mata su dauka masa alƙawari ba za su zo da ƙarya kirkirariya ba a gaba gare su da kuma ƙasan kafafunsu kamar ya a gaba gare su da ƙasan kafafunsu malamai suka ce a nan gurin magana ce ta azanci Allah ya ishara ce da Ubangiji subhanahu wata'ala yake yi ga matar da za ta yi ciki da wani mutum daban kuma mata aure ce sai ta zo ta nuna wa mijinta cewar wannan cikin nasa ta ga wannan kagaggiyar ƙarya ce kuma haihuwar in sun tashi ai suna sauke ɗan a gabansu ma'ana suna haifan ɗan tsakanin ƙafafunsu to shi yasa Allah ya ce yaftarinahu baina arjulihinna baina aydihinna wa arjulihinna aydihinna a gabansu tunda macen ta tashi haihuwar ɗa za ta haife shi a gabanta gaban hannayenta sannan ta ina yake fitowa tsakankanin ƙafafuwarta to sai zamanto wannan ƙaryar da suke ƙirƙira ta suke jingina ta ga mazajensu su ɗau alƙawari ba za su yi ba ma'ana ba za ta zo da ɗa wanda ba namijinta ba ta ce namijinta ne kaga wannan ƙarya ce ƙirƙirarwa shine wala ya'tina bi butanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna sai sharadi na ƙarshe da annabi ya gindaya musu yace wala ya'sinaka fi ma'ruf kar su saba maka cikin ma'ruf abu wanda yake sananne a shari'a waɗannan su ne guda shida sharuɗa guda shida da annabi ya gindaya wa mata in sun cika zai karɓi mubaya'a su to irin waɗannan sharuɗa guda shida su ne annabi ya gindaya wa mutane guda goma sha biyu na Madina da suka zo suka zauna suka yi mitin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Aqaba Jamratul Aqaba gurin jifar da ake kiransa Jamratul Aqaba annabi ya gindaya musu waɗannan sharuɗa guda shida su ne aka kira su mubaya'ar mata saboda annabi ya karɓi mubaya'ar mata bisa ga waɗannan sharuɗa guda shida haka su ma waɗannan mutane guda goma sha biyu da annabi ya zauna ya tattauna da su cikin mutanen Madina ya sanya musu waɗannan sharuɗa guda goma sha biyu a kan in sun cika shi annabi ya karɓi mubaya'arsu ya musu mubaya shi yasa a wani gurin malaman sira suka kira wannan al'aqabatul ula da bai'atul aqabatul ula mubaya'a ta aqaba ta farko da mutanen Madina guda goma sha biyu suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sun yi wa manzon Allah mubaya'a kan waɗannan abubuwa guda goma sha biyu abu na farko ba za su yi shirka da Allah ba subhanahu wa ta'ala mutanen Madina sun ɗauka annabi alƙawari cewa ba za su yi shirka da Allah ba abu na biyu sun ɗauka annabi alƙawari cewa ba za su yi sata ba abu na uku sun ɗauka annabi alƙawari cewa ba za su yi zina ba abu na huɗu sun ɗauka annabi alƙawari cewa ba za su kashe ƴaƴansu da suka haifa ba Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kar ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci wannan na huɗu ke na biyar ba za su zo da ƙirƙirarriyar ƙarya ba su jingina ta ga mazajensu ko kuma su jingina ta ga matayensu sai abu na biyar abu na shida ba za su saba wa manzon Allah ba bisa ga abubuwa wanda suke sanannu a addinin musulunci waɗannan abubuwa guda shida mutanen Madina guda goma sha biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya yi mitin tare da su sun ɗauka masa alƙawari sai annabi ya karɓi mubaya'arsu to yanzu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi mubaya'ar mutane guda goma sha biyu a zama da ya yi da su wacce aka kira zaman da al'aqabatul ula da kuma mubaya'a da suka masa wadda aka kira mubaya'ar da bai'atul aqabatul ula menene ya biyo baya yanzu mutane goma sha biyu sun karɓi musulunci annabi ya gindaya musu sharuɗa guda goma sha biyu sun yadda annabi ya karɓi mubaya'arsu to menene ya biyo baya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi mubaya'ar mutane guda goma sha biyu bisa ga tattaunawa da suka yi tsakanin sa shi da su menene ya biyo baya abin da ya biyo baya za mu jinkirta bayani kan sa wanda shine zai haska mana mataki da aka taka wanda mutanen Madina bisa ga wannan matakin za su taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen isar da wannan addini na musulunci dama bukatar da annabi ya bijiro da ita ta biyu su taimaka masa wajen isar da addinin musulunci to abin da ya biyo baya shine za mu tashi kansa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisin na mako mai zuwa abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntukan harshe Allah madaukakin sarki ya gabata mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك